This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Shin Hausa na murya Amerika ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jumai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
An kashe kimanin sojojin Somalia 15 a wani kwantar muna da ƴan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab suka yi wa sojoji a kudancin kasar. Jiya Litinin ma wani bafalatsini saurayi ya sassoke ƴan Isra'ila ciki har da wani dattijo ɗan shekara 70 da wata jatuma ƴar shekara 80 da haihuwa a ci gaba da tarzoma tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Shugaban ƙasar Turkiya ya ce tilas duniya ta mutunta nasarar da jam'iyyarsa ta samu a zaben wakilan majalisar dokoki na sha yanzu da aka yi a ƙasarsa, domin a cewarsa ƴan ƙasar sun yi zaben samun kwanciyar hankali.
To, kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku yi cewa ana sa yau ran yau cewa a rantsar da ministoci.
Na nada ka minista kuma ba za ka samu aiki ni sai dai kawai ka je meeting ka dawo ba.
A can Jamhuriyar Nijar ku mata ne suka ce wannan karon zaben da za a yi da su a ciki.
Mata ana tara su da kwana kowa ya tashi, takara kowace ce, ta konseye ce, regional ce, deputation ce, ya kamata a ce kowace mace ta shirya ta azu takara.
A can kofa da shugaban kasa ta Najeriya ta mai da martani ne game da kalaman da gwamnatin tarayya ke yi game da jam'iyyar PDP.
Yi ai bambancin gwamnatin APC ta shugaban Muhammadu Buhari da gwamnatin da ta shuɗe ta PDP shine ita wannan fa gwamnati ba ta rufa ba ce.
Kana bayan labaran duniya muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma cikakkun labaran. Ƴan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia sun yi wa sojojin gwamnati kwamtar ɓauna a kudu da babban birnin ƙasar, har ma suka kashe fiye da sojoji 12. Ita dai kungiyar Al-Shabab ta faɗi a jiya Litinin cewa sojojin da ta kashe 30 ne, yayin da rundunar sojan ƙasar kuma ta ce aƙalla sojoji 15 ne ƴan yakin sa kan suka kashe. Haka kuma ƴan yakin sa kan sun ce sun kwace motocin soja da dama a kwantar ɓaunar da suka yi. Sun yi kwantar ɓaunar ne a tazara kilomita 100 kudu da Mogadishu, babban birnin ƙasar. ‘Yan Al-Shabab sun kai harin ne kwana ɗaya bayan da suka kashe mutane 12 a wani otal a birnin Mogadishu. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da harin da aka kai otal ɗin, suka kuma jaddada ƙudurinsu na goyon bayan gwamnatin ƙasar a yunkurin da take na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. Suka kuma ce wannan harin ko kuma wasu hararen ta'addanci da ‘yan Al-Shabab suke kaiwa ba za su kassara aniyar da suka kudurta ba.
Jiya Litinin, ‘yan Isra’ila guda huɗu ne aka buɗa wuta ciki har da wani ɗan shekara 70 da haihuwa, wanda aka ji wa mummunan rauni a birnin Netanya da ke gabar teku, a yayin da Bafalestini ɗan shekaru 21 ya aikata wannan ɗanyen aiki, kuma ‘yan sanda suka halbe shi nan take. Hukumomi sun ce wani saurayi Bafalestini ne ɗan shekaru 22 daga garin Tukrum na gabar yammacin kogin Jordan ne ya soki dattijon ɗan shekara 70 da haihuwa, su kuma ‘yan sanda sai suka harbi saurayin. ‘Yan sandan sun ce an kai wannan harin ne sa'o'i bayan wani Bafalestini ne shi kuma ya soki mutane da dama da wuƙa, har da wata jatuma ‘yar shekaru 80 da haihuwa kusa da birnin Tel Aviv. Wannan al'amarin dai shi ne na baya-bayan nan a tanzoman da aka yi a wata guda ana yi. Ya zuwa yanzu dai ‘yan Isra’ila 11 ne Falestinawa suka kashe, su kuma Falestinawa 69 aka kashe, ciki har da Falestinawa 43 da Isra’ila ta ce suna da hannu a harhare ko kuma yunkurin kai harhare a kan Yahudawa.
Jiya Litinin ne shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan yace kamata yayi duniya ta mutunta nasarar da jam'iyyar sa ta Justice and Development ta samu a zaben wakilan majalisar dokoki na cha yanzu da aka yi wanda ya bayyana akan cewa yan kasar ne suka yi zaben samun kwanciyar hankali a kasar su yace tilasta nuna duniya ta nuna mutunci shugaban ya wannan furucin ne bayan da idar da sallah a wani masallaci ya kuma ziyarci kabarin iyayensa yace shi kam ya zuwa yanzu duniya bata nuna halin dattako ba ana kyautata zaton furucin na shugaba Erdogan shagube yake wa kafofin yada labaran kasashen yammacin duniya wadanda galibi suke caccakar manufofin gwamnatinsa na takurawa masu hamayya mai magana da yan fadar shugaban Amurka ta White House Josh Earnest ya faɗa a jiya Litinin cewa gwamnatin Obama ta fito fili ta nuna damuwa akan yadda ake tauye yancin yan jarida da yancin faɗin albarkacin baki da kuma yancin yin taro a ƙasar Turkiya yace fadar shugaban Amurka ta nuna damuwa ainihin akan yadda aka musguna wa wasu kafofin yada labaru da yan jarida da suke caccakar manufofin gwamnati a lokacin yakin neman zabe jiya Litinin Andres Gross wanda ya jagoranci tawagar wakilan kungiyar kasashen Turai wajen nazarin zaben ya faɗa wa manema labaru cewa abin takaici ne ganin cewa ba ya adalci a lokacin yakin neman zabe ba domin zaben ya fuskanci tarzoma da cusa tsoro a zakatan mutane fiye da kima
jami'an sufuri a kasar Russia sun ce rakodin daukar bayanai da aka samu daga jirgin saman fasinjan kasar samfurin jet da ya fadi a ranar asabar a kasar Masar da mutane mai tanda 24 a cikin sa ba su lalace ba har ma an gudanar da binciken farko akan su a wata sanarwa da ta gabatar a jiya Litinin ma'aikatan sufurin Russia ta ce nan ba da jimawa ba za a yanke shawara akan yadda za a kara nazartan bayanan rakodin ma'aikatar ta gabatar da wannan sanarwar ce jim kadan bayan kamfanin Metroped da aka yi hayan jirgin saman daga wurin sa yace kuskuren bani adama ne ya haddasa hatsarin amma ba lalacewar inji ko wani abu daga cikin jirgin ba kamfanin Metrojet bai bada wani shaida ga wannan hasashe nasa ba kuma ma'aikatar sufurin ta ce kamfanin yayi garaje ga dami wajen yin wannan hasashe nasa
to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Kwamitin da ke lura da tsara iyali a ma'aikatar lafiya ta kasar China ya ce kasar za ta ci gaba da amfani da manufar haihuwa ɗaya kurum kafin a tsara sabbin ƙa'idodin barin mace ta haifi ɗa ko kuma ƴa fiye da ɗaya. Sanarwar da kwamitin ya gabatar ya biyo bayan furucin da jami'an lardin Hunan suka yi da suka faɗa wa wata jarida cewa ba za a hukunta waɗanda suka yi ciki na biyu ba. Kamfanin dillancin labaran kasar da ake cewa Xinhua ya bada labarin cewa a watan Maris idan Allah ya kai mu babban taron majalisar dokokin kasar zai tantance canjin manufar amma kungiyar jam'iyyar communist ta kasar ta bada sanarwa wajen wani babban taro da ta yi cewa za ta soke amfani da manufar da tattauna dubarin haihuwa ɗaya kurum da kasar ta yi shekaru 35 tana amfani da ita ta bada wannan sanarwar ce a yayin da ake nuna damuwar ragowa ko kuma karancin masu karfin yin aiki a kasar a shekarun 1970 aka kaddamar da amfani da wannan manufa domin takura ko kuma rage karuwar jama'a a kasar
to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Tobam bari mu faro takon da batun rade radin da ake cewa za a rantsar da ministoci yau amma kuma wai ba su da mukamai abinda mai magana da yawan shugaban kasa ce wannan batun ba haka take ba kamar yadda yau wa Ibrahim Abdulaziz bayani
abinda shugaban kasa yake cewa shine tunda za a rage yawan aikatin ba kowa ne zai zama wato babban minister da ke rike da ma'aikata a hannunsa ba tunda tsarin gudanar da gwamnati a Najeriya ai akwai manyan ministoci akwai kuma kananan ministoci saboda haka wanda duba cikin sahun manya-manyan ai dole zai samu kansa a cikin kanana ba wai cewa na nada ka minista kuma ba za ka samu aiki ni sai dai kawai ka je meeting ka dawo ba akwai aiki amma kuma akwai mutata kai da kake karaman minista ba daidai kake da wanda yake babbar kujerar minista ba wannan kuma dama an saba da shi a Najeriya wata kila masu rubuta labarin musamman na jaridun turanci ai su suka cakuɗa abin sai ake nuna cewa kamar ministocin da kawai mikin za su je na majalisar gudanarwa ta Najeriya ai ban yi zato abin da shugaban kasa yake nufi kin ba zai yi wa haka ba tsari dai shine akwai manya akwai kanana wanda yake babba shine wanda yake gaba shine babban minista
yanzu dai ɗan Najeriya sun kasa kunwa da idanu ne domin ganin kamun loda yin sabbin ministocin da za a rantsar wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda ma za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a can jamhuriyar Niger ku mata alƙalai ne suka gudanar da taron domin karawa juna kwarin gwiwa game da shiga harkokin siyasa a wannan zaben da za a yi wa kasar Mani Shaibu gare ka
Kungiyar alƙalai mata ta ƙasa ta tsara taron muhawarori da karatun ta nutsu ga mata zababbu a burin su ma matan su taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin demokradiya bayan shirye-shiryen zabubbukan da ke tafi na 2016 Hajiya Balki Jallo shugaban kungiyar mata alƙalai ta ƙasa
zaben nan so ake yi mata su yi kokari su ma su je hatakarar su su samu su ma a dauke su a cikin konseye noyi a dauke su cikin deputy don saboda in mata ba su cikin haraka kasa kasa ba ta ci gaba
kai ta ana so a dama da mata cikin demokradiya
a gwada musu hanyar da za su bi dalla dalla da za su samu suma su sa takarar su suma su ga yadda ne za su yi suma su tahi su yi campaign kin su don saboda su shiga a cikin zaben nan da za a yi
magana ko ta kashi nawa yake akwai cikin mata a harkokin siyasar Niger
dokar cewa ta yi in za a yi zabe yace goma sha biyar ya kamata a dauka in mata suka yi yawa ya kamata su dauki maza goma sha biyar su sa a cikin su in party political din nan na maza ne ya kamata su dauki mata kashi goma sha biyar in ba haka nan ba takardun nasu ko sun kai court constitutional ta yada ta yi banza da shi to bisa kan haka nan ne ka san da goma ne aka samu yanzu da taimakon shugaban kasan da government din shi sun sa daga goma yanzu an karu an sa biyar to biyar kin nan ne muke so yanzu mata su yi kokari mun zo nan ga jahar Maradi mu janyo hankalin mata su yi kokari su samu a sa su a ciki su samu su isa ga 15 kin
mata dama suka amsa kira ka na birane ya zo a na karkara inda su ma suka tofa albarkacin bakin su ga irin kore-koren da suke kawo a cikin harkokin siyasa tsakanin su da maza
tunana Hajiya Sa'ajan Juna kenan mata ana tara su da kwana kowa ya tashi takara kowace ce ta konseye ce regional ce deputation ce ya kamata a ce kowace mace ta shirya ta aztakara kuma in ta aztakarar ta tabi dosai kin na takarunta sau da kawa mata su hito ranar zabe ku zama ɗan ƙasa ku zabi wanda ranku yake so
akwai saurin kokuwa ga mata kenan
akwai saurin kokuwa sosai kuma in an ka kai wurin cin dadi kuma haro sai amince da mu mun gode muku kota amma dai kuma haro akwai saura bai kamata a ce sai kota ba mace duk wanda an ka san tana iya ya kamata a sa
mata zababbu kenan Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
to an gashe ka Shaibu Fada shugaban kasar Najeriya ta mayar da martani ne game da kalaman PDP kamar yadda Nasir Adamu Alhikaya ya yi kuma cikin wannan rahoton.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta mayar wa babbar jam'iyyar Adamu martani kan kushe gwamnatin da ta yi da nuna tana korar masu zuba hannayen jari da sauran lamura da ke barazana ga demokradiya.
This party is capable to stop the agenda of APC to slide Nigeria into one party system.
Dama sakataren labarun PDP Olisa Metu ya ce gwamnatin APC ba ta da wani kokarin tsari na tattalin arziki. Hakanan ma tana amfani da kotunan sauraron kararrakin zabe wajen barazanar kwacewa PDP wasu jihohi musamman ma Taraba, Rivers da Akwa Ibom. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya yi watsi da zargin na PDP.
Yo ai bambancin gwamnatin APC ta shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatin da ta shuɗe ta PDP shine. Ita wannan fa gwamnati ba ta rufa bace. Idan Abu Baki ne shugaba Muhammadu Buhari zai duba ya ce baki ne. Mun fari ne zai ce fari ne. Su abinda suke nufi wai a'a shikenan sai ya fita kasashen waje sai ya dinga yaudarar kasashen duniya. Tattalin arzikin Najeriya ba lafiya ya ce komai lafiya. Ko? A'a babu kudin kashewa saboda nuna fadi da isa ai ta bada kungiloli ko ana diban kudi ana dura aljihu.
Hukunce-hukuncen kotunan sun yi wa wasu NPDP dadi a wasu sassan. A wasu kuma suka yi korafi. Hakanan lamarin yake ga 'yan APC. Sai dai shahararren matashin PDP Ado Buniyadi na ganin hukuncin kotunan da yana PDP nasara a wasu jihohin ba abun mamaki ba ne. Yana mai buga misali da jihar Yobe.
Saboda mai memba 23, kai mai memba 1, mai senator 2, kai mai 1, mai rep 6, kai mai 1 kuma ake tsammanin kai da ba kake da rep 1, kai ne wai kaci zaben gwamna. To in ama an baka gwamna ya zaka yi assembly ɗaya ne ta in an ba gwamna ma impeachment zama
ki kana ganin zargin da jam'iyyar PDP ke cewa APC na amfani da karfinta da yake yanzu ita ke mulki wajen shiga harkokin alƙalan nan kai ba ka amince da hakan ba
ina in mutu ya gaya min APC suna kama karya a wannan tafiya ai kama karya ya santa lokacin da muke PDP kana cikin jefa guriya ma za mu yi announce a tambayi ken inna ma ne ya taba yana mota ya je ana announce na garin su an gama zabe ka tambayi burabura akwai lokaci da muka yi announce suna cikin jefa guriya muka ce PDP ya ji wani member
anasa bangaren wani matashin APC daga arewa maso gabas Sani Tukala na ganin daukaka kara shine matakin da ya dace ga wadanda basu gamsu da kotunan karar zabe ba
abi kadun al'umma abi daga tribunal zuwa appeal court zuwa supreme court daga nan abun da Allah ya tabbatar mana sai mu rungume shi in nasara ne mu runguma in sakamakon abun da aka yi na zalincin nan ne aka tabbatar sai al'umma kuma a basu hakuri a jira kuma 2019 domin shi siyasa lokaci ne
so saboda wanda yake damu na ahiran nan maganar zalunci da kike fada ba a ga inda har ya kai ga kotun koli maganar zalunci da rashin zalunci do ya kawo
babu abin da nake magana na maganar zalunci ko rashin zalunci ai zaka iya zuwa kotun kana da gaskiya ma saboda gurfatan wannan sashi na shari'a al tauye maka haki babu yanda zaka yi sai dai ka ji Allah ya sa
alamu dai na nuna dukkan jam'iyyun na korafi musamman ma matakan jihohi matukar shari'ar bata biya musu bukatun su ba Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma mu ana agogwa ce karfe 1 da minti karfe 12 da minti 16 ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
tsarin mulki shi ya ba shugaban kasa dama shi je shi zaɓa ministocin shi tsarin mulki shi ya ba gwamna dama shi je ya zaɓa komishinonin shi babu inda an kace sai ya tuntuɓi wani mutane sun bauta mu siyasan nan kuma mutanen da suka bauta mu siyasan nan akwai ƙwararru akwai masu gaskiya a cikin waɗannan ƴan siyasa waɗanda su ne ma suna iya taimakawa
idan sallah ta bace daga liman ta ta bace haka idan shugaba Buhari ya doko irin mutanen da Ibrahim Magaji da sauke su a doko a sawo cikin majalisar ministoci ya doko suka zo suka yi kafarka za a kai tafi tafin kudi aka lalata abubuwa a koma a gidan jiya shugaba Buhari shine sunan shi zai bace
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In Allah ya nufa komai ya tafi daidai a cikin makon nan ne ake sa ran aji ma'aikatan da za a rarraba wa sababbin ministocin da Majalisar Dattawan Najeriya ta tantance su a makon da ya gabata. Yanzu haka ma wasu sun fara baza sunayen da aka makala wa ma'aikatu iri-iri a duniyar gizo, amma binciken da aka gudanar ya nuna cewa wannan abin bugi ne ba gaskiya ba ce. To amma yayin da ake jiran ajima ma'aikatar da aka baiwa kowanne daga cikin waɗannan mutanen wata magana da shugaba Muhammadu Buhari a makon jiya ta so ta dan girgiza wasu daga cikin mutanen da abun ya shafa inda yake cewa ba fa dukkan waɗanda majalisar ta tantance za a baiwa mukamin minista ba to ba wannan kadai yake sa hantar wasu tana kadawa ba akwai wasu dake mamakin rashin ganin sunayen mutane da dama da aka san sun yi gogurmaya da shi Buhari a shekarun da yi yana fadi tashin tsayawa zabe Shi yasa ci gaban muhawarar da muke ji tsakanin Honorable Abubakar Aminu Dinar Ahmad da Alhaji Ibrahim Magaji Gusau za mu tashi da tsokaci kan wannan batun din. Amma Alhaji Abubakar bari in tambaye ka Alhaji Abubakar bari in tambaye ka wani abu. Fi sabilillah lokaci ne muke na cikin siyasa. Akwai mutane da yawa da suke zargin Buhari da cewa na farko ya zabi mutanen nan bai tuntubi mutanen da suka taimake shi yayin wannan siyasa ya samu nasara ba bai tuntubi gwamnoni ba bai tuntubi ɗan majalisa ba wata kila ya tuntubi wasu da yake son ya tuntuba amma mutanen da ya zaro ya musu ministocin akwai alamun cewa shine ko mutanen mukarraban sa dake tare da shi suka zaro mutanen suka kawo aka ba da sunayen su ashe baka ganin Buhari yayi
ba haka abin shi ba Alhaji Ali wato na farko ha mutane ya kamata su fahimci abin da ake ce ma zabe idan an zabe ka akwai wata dama wadda tsarin mulki ya baka kuma tsarin mulkin nan kai ya ba ita wanda yake kai ya kamata ka gudanar da tafiyan nan idan tafiyan nan ta yi kyau kai ne idan tafiyan nan ba ta yi kyau ba kuma kai ne wanda bai baka shahara yake a ka zo ka sawa ne ko ka sawa ne lokacin da duk tafiyan nan ba ta yi kyau ba a tuntuɓa shi ake wane ne ya kawo wane ne ya kaza kai na ai kai da shugaban tafiya saboda tsarin mulki ya ba shugaba Buhari dama shi je shi dauko a wakilin shi a jihohi ya sa cikin majalisar ministoci ne don sai shi aiki
amma ina maganar amma Alhaji Abubakar ina tsarin da aka saba da shi na cewa na farko dai dole kowace jiha ta samu wakilci a cikin majalisar ministoci ta gwamnatin tarayya na ɗaya kenan na biyu Wata wata na Buhari zai saki da wata kile ne bin son tsaya wa'adi na biyu kuma ƴan siyasan nan zai saki koma baka ganin zai dauki bashi daga gurin su idan bai tuntube su ba in yana gudanar da abubuwan sa shi kadai
wata Alhaji Aliyu siyasa wanda muke yi yanzu ina son a san cewa mutane a kowane bangare haƙi kana da muhimmanci siyasa da a zo a taro a hauri ba ta mu eho ba take siyasa ba siyasa wanda a ga wannan a ga wancan a kullun
to ina zuwa Alhaji Abubakar Alhaji Ibrahim ya hakuri ya saurare mu tunda zo Alhaji Ibrahim abin ya baka dariya ne hala
wato abin da ya bani dariya dan siyasa irin shi wanda ya san abinda siyasa take ciki ya san muhimmancin siyasa ya san muhimmancin commissioner ya san muhimmancin minister shi kanshi dan zaman da yayi dan majalisa ina son ya tabbata mana cewa babu ran da aka zuwa gida ne tambaya kudin taimako kudin zanen suna kudin menene ya fada mana wannan cewa bai kashe kokobo muna so ya fada mana ya fada ma duniya haka nan
me yasa zai ga maka wannan
yawa ne gaskiya ne ba zuwa wurin ka ne taimako Alhaji Ibrahim maka ji gusau ina so a yi tambaya Alhaji Ibrahim maka ji wato ita siyasa Alhaji Ali magana siyasa Buhari ya fada ma duniya cewa abin da yasa ya rike Sulaiman Muhammad su Ameci sa menene saboda duk lokacin da ake basu guje shi ba suna tare da shi su Hadi Sirika su wane ne duk wayannan suna tare da shi tun lokacin da ana CPC suna tare da shi basu guje shi ba ya saka musu ya maida su shin yana nufin ana nufin cewa duk Sokoto babu wanda suka zanna tare da Buhari suka rike shi amana tun ANPP har CPC har ACAPC ace babu wanda ya cancanta wanda ya rike shi da amana
ai ya ga ko wanda ya so da amsa guda biyu masu kyau
daga kebi ai wannan
na kebi shine
CPC legal advisor ai saboda yayi dan siyasa ne aka dauko shi daga kebi aka bashi aka kai shi as minister ai ba don kubi aka dauko shi ba ai akwai mutane daga kebi din wayanda ya kamata a dauko banki
ina da amsa guda masu kyau Alhaji Ibrahim magaji
ne ya bauta mu siyasa shi yasa aka dauko shi don ya bauta mu siyasa na abin din kabi ni abin da nake sha'awa ina son idan za a yi siyasa siyasa muke yi yanzu ba wani ba tunda siyasa ce mutane sun bauta mu siyasan nan kuma mutanen da suka bauta mu siyasan nan akwai kwararru akwai masu gaskiya a cikin wayannan yan siyasa wayanda su ne ma suna iya taimakawa
to ya isa kana Alhaji Ibrahim ina zo Alhaji Ibrahim mu je Alhaji Abubakar
abinda ya tambaye ni lokacin na dan majalisa a gidana a tambaye ni kudin ragon suna menene sauransu ina so Alhaji Ibrahim magaji da so shi ga mu duniya shin kudin da aka debe mu dan majalisa ko minista ko kuma commissioner ko gwamnati albashin shi da duk allowances nashi suna isasshe hidimomin gidan shi da abinda ya shahi rayuwa tashi da ta iyali ne har su dauki kudin shi ba mutane kudi su sai ragon suna su sai ragon
suna
ne ake dokuwa ina zuwa ina magaji ku sau kudin gwamnati ne mutane ke sokowa suna zuwa suna ba mutane wannan abin sannan
suna
talakan kasan nan sun tabbatar da shi shugaba Buhari ba mutum ne wanda yake barawo ba mutum ne wanda yake sace kudin jama'a ba shi yasa suka ba da aminci gare shi suka zo suka dauko shi dan a zaman shi na shugaban kasa da commissioner da yayi na mai da chairman na MPP da PTF da yayi har zuwa lokacin nan da yake ciki babu wanda ka cewa ya je gidan janar Buhari ya dauko kudin rago ko menene ya bashi wajen abin da Buhari ya
mallaka amma Alhaji Abubakar baka ganin Buhari yana fuskantar kalubala idan yace haka zai ci gaba da mulkin nan domin na farko kaga dai yayi wajen watanni ina zuwa yayi wajen watanni biyar bai da ministoci yanzu yazo ministocin ya gaskiya kane kuma ya faɗa cewa zai je ya zabi mutane fitattu kwararru wanda ba safai kowa ya san su ba na yadda da wannan magana din amma kuma tunda shi dan siyasa ne yanzu ba soja bane aqidar cudanya da tuntuba ai ba za ta kawar ba ko
to abin da kaso gano Alhaji Ali Mustafa tsarin mulki shi ya ba shugaban kasa dama shige shi zabi ministocin shi tsarin mulki shi ya ba gwamnati dama shige ya zabi commissionerin shi babu inda an kace sai ya tuntubi wani sai ya
yawa naji dadi ma da ka dauko magana commissionerin da domin ko magana commissionerin ma akwai magana kan ta
kamar yadda na faɗa a farko idan sallah ta bace daga liman ta tayi bace idan ta kyau liman ya gyara sallah haka idan shugaba Buhari ya dauko irin mutanen da Ibrahim Magaji da sauke su a doko a kawo cikin majalisar ministoci ya doko suka zo suka yi kafarga za a kai tace tace kudi aka lalata abubuwa a koma a gidan jiya shugaba Buhari shine sunan shi zai faci ba sunan Ibrahim Magaji da sauba ba sunan wanda aka doko daga Sokoto ba ba Aminu ba ba Fashola ba saboda haka ni na ga adalci ne ga mutanen kasa su zira mu Buhari izo su ga mutanen da ya kawo sannan ba yau aka saba cewa dauki watanni kana shugaban kasa baka zo kai mun ga obasanjo wata ne kamar ta
mutu amma Alhaji Abubakar ka yarda da abinda Ibrahim Gusau yake cewa idan kai wa jam'iyya aiki ya kamata ta saka mata wata hanya ko ta saka maka ko ta saka ma yankin ka ko garin ka ko jiyar ka kamar yadda aka saba
abinda mutane ka kwadayi ga fahimta ta da magana Ibrahim Magaji Gusau a tsoko ka dan kai jam'iyya a zo a saka abinda bai dace kai ba a buɗe aljihun gwamnati a yi wasu sun kuɗi shine siyasa a wajen shi ni abin da na ɗauki siyasa idan za a sa wanda ya iya ya cici ƙasa aka zo ya gano misali a ce a unguwar su Ibrahim Magaji Gusau suna neman famfo yake wurin ya kamata a kai famfo a yadda naira misali 1000 ake za a je a sa famfo mutumin da ya je ya tare naira nan 1000 bata salwanta ba aka je aka sa wannan famfo mutane sun ci gaba ba wai sai an
to bari ina zo Alhaji Abubakar Alhaji Ibrahim abinda kake nufi kenan abinda ya faɗa
abinda nake cewa an yi ministoci a Dori wanda yake magana ni ba dan siyasa raba kudi bane shi ya san hali na ya san na kuwaye ne shi ni abinda nake cewa dan siyasa za a yi to kin nan da suka bauta suka yi tsaye ko a mutu ko a yi rai sai Buhari a AMPP cikin wanda suka yi tsaye ko a mutu ko a yi rai a CPC sai Buhari cikin wanda suka yi ko a mutu ko a yi rai sai Buhari a APC a Sokoto akwai ƴan boko waɗanda ba ƴan siyasa bane mun gaji da a kullun ana jawowa ana azabuna
to a gai sheku to nan za mu diga aya a wannan lokaci sai Allah ya kai mu makon gobe mu dawo muku da wani sabon shiri na tsaka mai wuya kamar kullum muna godiya ga su bakin namu wannan Rabul Abubakar Aminuddin Rahman Tafidin Dogon Daji da kuma shi Alhaji Ibrahim Magaji na Gusau da kuma wakilin mu Murtala Farukun Sanyin nan da ya taimaka muka hada muku wannan shirin a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington
to madalla yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
An yakin sa kan kungiyar Al-Shabaab ta kasar Somalia sun yi wa sojojin gwamnati kwanar bauna a kudu da babban birnin kasar har ma suka kashe fiye da sojoji 12. Kungiyar Al-Shabaab ta faɗi jiya cewa sojojin da ta kashe 30 ne yayin da rundunar sojan kasar kuma ta kashe sojoji 15 ne an yakin sa kan suka kashe. Haka kuma an yakin sa kan sun ce sun kwace motocin soja da dama a kwantar baunar da suka yi. Jiya Litinin ƴan Isra'ila guda hudu ne aka dabawa wuka ciki har da wani dattijo dan shekara 70 da haihuwa wanda aka jiwa mummunan rauni a birnin Netanya da ke gabar teku a yayin da Bafalatsini dan shekara 22 da ya aikata wannan dan yan aikin kuma ƴan sanda suka harbe shi a wurin. Jiya Litinin ne kuma shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce kamata yi duniya ta mutunta nasarar da jam'iyyarsa ta Justice and Development ta samu a zaben wakilan majalisar dokoki na sha'an zuwa da aka yi wanda ya bayyana akan cewa 'yan kasar ne suka yi zaben samun kwanciyar hankali a kasar su.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin namu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taimaka min gabatar da shirin. Sai Chubahiro Jiodone da ya bada umarni da injiniyan mu wannan lokacin wato Mr. Smith Daural ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.